Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da baya kuma kirin muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar karfafa yaki da cin hanci da rashawa ta SESLAC ta ce za ta taimaka wa al'ummar kasa wajen cimma nasara a yunkurin gwamnati take yi na yaki da cin hanci da rashawa. Sai kuma mai shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakuma Kili. Masaja sun ce soke babban taro tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa ba zato ba tsammani na nufin tattaunawar barkaza shirin makaman nukiliya tsakanin Washington da Pyongyang ya gamu da cikas. A makon da ya gabata ne aka shirya ganawa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da Kim Yong-chol, mataimakin shugaban kwamitin zartarwa na kasar Koriya ta Arewa a birnin New York. Sai dai ana dabda fara taron ne aka soke shi ba zato ba tsammani. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa a ranar Alhamis cewa Pyongyang ta soke taron wanda a cikinsa za a tattauna a kan inda za a yi taro na biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Haley ta ce tana da yakinin cewa za a sake sa ranar taron. Sai dai da arata cewa abin da ya faru ba zai sauya komai ba akan ganawar Trump da Kim bayan ranar farko na sabuwar shekara. Bayan soke taron da Trump ya ce za mu sake saka ranar yin wannan taron, sai dai ya ci gaba da cewa muna jin daɗin abubuwan da ke faruwa da Koriya ta Arewa, ya ce muna ganin komai na tafiya daidai, inda ya ƙara da cewa ba mu garaje, muna tafiya ne a hankali. Adadin yawan aikata laifukan kyama a Amurka ya haura kashi 17% a bara, adadi mafi girma tun shekarar 2001 a lokacin da aka kai harin ta'addanci a ranar 11 ga watan Satumba. Lamarin da ya sanadiyyan kai hare-hare akan Amurkawa musulmi da 'yan asalin ƙasashen Larabawa. Hukumomin tsaron Amurka sun ce an samu labaran aikata laifukan kyama 7,777 a shekarar 2017, wanda ke nuna an samu karuwa akan abin da ya faru a shekarar 2016, inda aka aikata laifukan kyama 6,121, kuma an samu karuwa shekaru uku jere, a cewar hukumar FBI. A cikin rahoto na aikata laifukan kyama na shekara wacce ta fitar a jiya Talata, sama da kashi 60% na laifukan sun hada ne da taba lafiyar mutane da kuma tsoratar da su. Mutane daga sassa daban-daban na rayuwa ne laifukan suka rutsa da su. Kana lamarin ya fi shafan bakar fatan Amurka da Yahudawa, wanda aka fi auna su a cikin wannan hare-haren. A cikin hare-haren kyama 34 da FBI ta gano, 5 kadai ne ba a kai akan waɗannan mutane ba. Wannan rahoton ya fito ne bayan wani dan bindiga ya kashe mutane 11 a wani wurin ibadar Yahudawa a Pittsburgh, lamarin da ya kai ga kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama suka ceceki gwamnatin shugaba Trump, suna cewa ta gaza wurin daukar ƙwararren matakai na dakile laifukan kyamar. Shugaba Trump da ya yi Allah wadai da wannan harbin jama'ar, yana mai cewa wannan abu ya bayyana irin kyamar da ke cikin ƙasar, kuma ya yi kira ga tabbatar da tsauraran dokokin hukuncin kisa akan masu laifin. Shugaban kai daukin gaggawa na hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi hasashe a jiya Talata cewa za a ci gaba da samun barkewar cutar Ebola a kasar Congo har zuwa watanni 6 nan gaba. Yana mai cewa rashin asibitocin zamani ya zama babban kalubale wurin kara baza cutar mai hadarin gaske. Dr. Peter Salama ya ce ana ganin matakin wucin gadi na amfani da cibiyoyin lafiyar gargajiya da asibitocin zamani wanda ya baiwa kowanne su damar jinyar masu ciwon ya yi sanadiyar ƙara yaduwar rabin cutar a yankin Beni babban birnin da cutar ta fi shafa a cikin sabon barkewar cutar wanda ya halaka sama da mutane 200 Salama da ya dawo daga yankin gabashin Congo da Ebola ta fi shafa a makon da ya gabata ya faɗa a jiya talata cewa akwai alamar ba iya gano cutar Ebola a wasu wurare da wuri ba yayin da aka rika daukar cutar malaria ce saboda alamomin su na farko suna da kama ya ce hukumar WHO tana shirin ƙara akalla watanni 6 nan gaba kafin ta ayyana shawukan barkewar cutar Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashar labarai ta CNN ta yi ƙaran gwamnatin Trump a kotu a wani yunkurin maido wa wakilinta a fadar White House izinin ɗaukar labarai a fadar wanda aka janye. Sakatariyar labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta yi fatali da ƙarar da CNN ta shigar tana mai cewar gwamnatin tana kan bakata na janye izinin ɗaukar labaran da aka janye wa Jim Acosta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla kungiyar karfafa yaki da cin hanci da rashawa ta SISLAC ta ce za ta taimaka wa al'ummar kasa wajen cimma nasara a yunkurin gwamnati take yi na yaki da cin hanci da rashawa kungiyar dai ta buɗe wata cibiya a babban birnin tarayya Abuja domin yin wannan aiki wakiliyar sashen Hausa na Madina Dauda na dauke da wannan rahoton
Kungiyar SISLAC ta bude wata cibiya mai suna Alak za ta taimaka wajen kulawa da masu kawo koke akan cin hanci da rashawa da ma kare haƙƙin waɗanda aka zarge su da laifin cin hanci da rashawan ko kuma waɗanda aka take musu haƙƙin su na bil'adama Awan Musa da Sanjani shine shugaban SISLAC
da mun fuskanci cewa da dama ƴan Najeriya ba sa iya kai koke su wajen ICPC ko EFCC ko kuma Human Rights Commission saboda wasu su da dama ba a Abuja suke da zama ba su da kuɗin da ma za su tafi su zo har Abuja kuma suna Abuja din ma yawancin su ba su ma san yanda za su yi kaɗin ba shi yasa muka bude wannan center don mu taimaka wa ƴan Najeriya kyauta muke yin wannan ba ma buƙatar kowa iba mu ko koban sa ko mai wani abu wanda zai ce ya mama gode mana
wannan cibiya dai ita ce ta farko a Najeriya yaya hukumomi da ke yaki da cin hanci da rashawa a kasar ke kallon wannan yunkuri barista Adamu Dahiru jami'i ne a ICPC kuma yana ɗaya daga cikin ƴaƴan committee a wannan cibiya
wannan committee na taimakawa da ba da dabaru ko hanyoyi na yanda za mutane za su rika kai koken su zai taimaka matuƙa wanda dan Najeriya zai zo ya ga musu ga koken shi su bashi ga yanda ake yi WhatsApp a lokacin za su an shi sakon kuma su gabatar mu jami'an hukumar jira shawa kuma sannan su bi diddigi su tabbatar da cewa an yi binciken an hukunta kaga an kwato haƙƙin shi kenan to wannan yana da matuƙar amfani
a bangaren gwamnati ministan ma'aikatar matasa barista Solomon Dalung Ya ce domin muhimmancin yaƙi da cin hanci da rashawa, gwamnati ma zai fara wayar da kawunan matasa ne domin su shiga aikin yaƙi da cin hanci ga dangadan.
Abinda muka sa a gaba shine, bana mun shirya dandali na tattaunawa tsakanin matasa wanda za a yi su shiya-shiya. Dandalin matasa ku zo mu zauna tare mu duba shin wannan cin hanci da rashawa da ake magana kan shi da zalunci tana na ita ta kare wannan kasan in ta kare kasan mu matasa menene za mu iya yi domin canja salo za mu yi wannan na biyu mun gayyace kungiyan yan jaridu cewa su ma su kawo tallafi a wallafa maganganu bisa ga dabi'u masu kyau namu wanda muka gada wayaya mu matasa na uku mu an ba da shawara cewa mu duba maganan kananan yara da sarin ilimi a cikin sarin mu wanda muka wallafa na dandalin aikin matasa wanda ake wallafa a kowane bayan shekaru 4 mun sa sarin na musamman cewa yara tun suna makaranta maganan kyakkyawan dabi'u da koya musu abin da ya kamata da wannan yaki da zalunci a shuka musu tun suna kasa
Bincike ya nuna cewa Najeriya na hasarar kashi 25 cikin 100 na arzikinta a fannin cin hanci da rashawa, kuma an shigar da ƙararraki da dama, amma har yanzu ba a hukunta kowa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda kafin mu kai ga shirmu na gaba, a ci gaba da sauraron waƙar Margaye Dan Kwairo. To Allah ya jikan dan kwairo. Sai ya muna afuwa, muna dan fuskantar matsalar na'ura ne. Ya har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muke cewa karfe 3:12 na dare. Gashirin mu na gaba. Assalamu alaikum. A shirinmu na bayar da muka kawo muku, mun fara duba batun tsaro da ya addabi wasu sassan jihar Zamfara, inda har yanzu ake ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu je ba su gani ba. Idan mai sauraro na biye da mu a shirin, mun fara kawo muku hirar da wannan fili yayi da Bala Muhammad, wanda yake dan asalin jihar Zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati. Kan zahirin abin da mutanen jihar Zamfara suke fuskanta na cin zarafi tare da zama cikin zulmi na rashin tsaro, Bala Muhammad ya bayyana cewa duk da sojoji da kuma jiragen yakin da gwamnatin tarayya ta tura zuwa jihar domin farautar masu tayar da kayar baya da kuma wanzar da tsaro a fadin jihar, amma har yanzu al'ummomin jihar babu wani sauki da suka samu. A yau za mu kawo ƙarshen hirar da muka yi da Bala Muhammad din. Idan kuma Allah ya kai mako mai zuwa, za mu ji ta bakin gwamnatin jihar kan irin matakan da suke dauka ko kuma suka dauka dan ganin an shawo kan wannan matsala. Suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Jihar Zamfara jiha ce mai mutane yan boko da yawa waɗanda na sani. Ba maganar tana tsakiyar yankuna da wayewa ta dade da shiga wajen ta boko da ta addinin Islam. Misa mutanen yankin nan idan wani abu ya faru, ni abin da yake ban mamaki in har za a karbi kudin fansa, babu jami'an tsaro ne da za a kai ƙara a ce har an yi cinikin naira ₦10-20 million.
To ai su makaraban gwamnati, kamar yake ga muku makaraban gwamnati guda nawa aka kama, da yawan su sai da aka bada kudin aka sako su, makaraban gwamnatin ma kansu. Saboda kamar yadda ka faɗa, da yawan ainihin mu da ƴan boko mu kusan da ƴan siyasar mu sun riga sun bada mu, sun yi telin din mu. Don ya kamata a ce sun fito sun yayata ainihin irin wannan abun da yake faruwa, kamar yadda muke ji a sauran gurare. Misali, kamar yadda nake ga maka, wani guri za a sace mutum ɗaya ko mutum biyu, ko za a rasa ɗaya ko rai biyu, za ka ji kowa ya fito yana yayata irin wannan. Amma gaba ɗaya da ƴan siyasar mu da ƴan boko mu da ma'aikatan mu, kowa ya juya al'umma mu baya, sai lokacin lokacin zabe ai sannan su dawo su ce suna son kurkun irin waɗannan talakawa to mene wannan riba zaka ba talaka da ya wuce ka kare masa ransa da dukiyarsa da mutuncinsa amma an zo gidanka baka da sukuni baka da mutunci an dauki iyalinka a gaban ka an wulakanta a gaban wani lokaci a gaban mutun za a yi zina da iyalinsa babu abin da zai iya yi ko a kama yarsa a tabbata a gaban sa to wani irin wulakanci ne wannan baka tsira da mutuncinka baka tsira da dukiyarka ba baka tsira da rayuwarka ba so me shugabanka zai maka ko mai wakiltarka zai maka
an bala ai in kuma na fahimci hirin nan ma in ma za a zargi yan siyasa kace su ma jami'an gwamnati ai ba su tsira ba saboda akan iya sace su suma
to misali in ai muna tunanin idan shi talaka ba ya da gata tunda wannan ainihin jami'i ne na gwamnati ya kamata a ce ai ita gwamnatin ta tace ta sa ido ta kare ainihin jami'anta in shi har talaka ba ya da kima a idonta to amma abun mamaki sai kaga har su jami'an gwamnatin akan sace su a madadin a ce to bari ai amfani da karfin ainihin security da ake da shi a je a karbo su sai kaga su ma wani zumin za a ce kai an ba da kuɗi kafin aka sako su to idan har jami'in gwamnati za ita gwamnati ta san jami'in ta ne kuma za a je ai negotiation a ba da kuɗi kafin a sako shi to shi talaka wani gata yake da shi
in haka ne fada mana don kullun nakan yawanci irin wannan abun ya taso nakan tambaya wasu kam waɗannan irin mutane ne yan ta'addan nan yan jihar Zamfara ne ko kuma baki ne da suka shigo daga wani waje da abun zai bada mamaki a ce ana ta'addancin nan tsawon lokaci ko mutane a ƙauyukan jihar Zamfara suke da zama
to waɗannan yan ta'adda kamar yanda kai wannan tambaya kusan zan ce da kai babu irin jinsin da ba za ka samu a cikin su ba amma mafi akasari da aka tare da cewa waɗanda suke irin wannan ta'addanci akwai makiyaya da yawa a cikin su amma makiyayan nan zaka tada cewa waɗansu su ma ba 'yan Najeriya bane don akwai wani da na yi fira da shi wanda ya je wa wani jaje bayan da aka sako shi abin da yake cewa su suna faɗa musu cewa mu baki ne ai ba mu san ku ba saboda haka mutanen ku ne suke gaya mana ainihin kafin mu je mu dauko ku kuma abin da zai baka mamaki zaka tada da wani lokaci za su gaya maka cewa irin yanayin gidanka da iyalanka da irin kudodinka da wa kake kudda yaushe kake dawowa gidanka yaushe kake fita so kaga har yanzu an ce idan akwai idan daddawa da wari idan bera da sata daddawa ma da wari a cikin mu din ma akwai masu ba su bayanai na irin wannan na shiga da fitar mu kafin su zo su dauki mutane dan dole ne bai yiwa garin da ainihin kai ba dan gari bane kuma ba dan gidan bane ka riga ka san duk shiga da fitar mutun da irin yanayinsa da irin me ya mallaka amma an kaji za su baka wannan labari wani zuman har za su tambaya ko kana so mu gaya maka sunansa amma su waɗanda aka kama da su ce ba su da bukata saboda sun san in an ma gaya musu ba abin da za su iya yi sai ma dai karshe ya zame musu tashin hankali tsakanin su da irin waɗannan mutane din to saboda haka kusa in ce da kai babu irin mutanen ba za su samu a cika akwai yan gida akwai kuma waɗanda baki ne amma lalle kuma irin yanayin harbe-harbe da irin yanda suke kawo halin ba a ma rasa ainihin wato akwai hannun waɗansu gurɓatattun tsamutsan tsaro ko da retired ne a cikin irin wannan yanayi da yake faruwa so kaga idan abun nan ba an taka masa bulki ba kuma su kansu al'ummar mu kamar yanda muka sha kira gare su lalle ya zama wajibi su gane cewa a musulunci ka tsaya ainihin a kashe ka a wajen kare dukiyarka jihadi ne balantana kai ka dauki dukiyarka da hannunka gaji kai madan ta'adda to saboda haka koda za a kare mu ya kamata al'umma mu su daina ba da kuɗin because in har ana ba su kuɗaɗen da irin wannan kuɗin ne suke sayan bindigogin nan masu tsada don kamar yadda na faɗa ba a rasa gurɓatattun ainihin wato jami'an tsaro koda suna cikin aiki ko kuma sun bar aiki wanda suke sayan musu da irin waɗannan makamai da tsada da kuma irin wannan bula-bula din suke saya da tsada saboda suna samun wannan kuɗaɗe na banza da suke karɓa wajen fansa da in ba dan haka ba da yanzu wannan abin an kai ƙarshensa
a ƙarshe ba mu shawari ko ba wa gwamnati shawari ko jami'an tsaro waɗanne matakai kake ganin an ɗauka za a iya shawo kan wannan matsala
to alhamdulillah ina tsammanin kwana-kwanan nan naji wata hira da aka yi da Faransa da ɗaya daga cikin iyayenmu wato mai martaba sarkin Zamfaran Anka naji shi inda yake faɗa da bakinsa cewa abin da yake faruwa ya kai la haula wala quwwata kuma za su ji hakkokin duniya su kai ƙara irin wannan abu da yake faruwa sannan kuma sun ba da dan wani lokaci kankane idan abubuwa ba su canza ba shi zai shiga baya da sauran talakawansu su bi su in ba za a jejejen ne kowa ya mutu su rasa rayukansu gara a yi masu haka to saboda haka lalle mu shawarwarin da muke ba wa gwamnati shi ne jami'an tsaro a babu wani wanda Allah ya mallaka wa ainihin dama a kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu da duk wani harkokinsu na rayuwa da ya kamata irin gwamnati kuma dole ne a yi wa gwamnati biyayya kuma bai dace ba a ce al'umma sun ɗauki makamai don kare kansu ba saboda shi kansa wata fitina za ta biyo baya ba ƙarama ba ce to amma ya kamata gwamnati waɗannan sojoji da ake cewa an kai in har gaskiya ne da waɗannan jiragen da ake cewa an zo an kai a jihar Zamfara an ce da dan gari akan ci gari. Saboda haka muna da mutane waɗanda yake sun ba da rayuwarsu ɗan sakai ne. In ma suna da tasu matsala, me zai hana gwamnati ta zauna da irin waɗannan mutane ta gyara irin wannan matsala? Ko mai dugun manga Boko Haram din nan yana daga cikin abin da yasa aka yi nasara akan su? Yan katu da gola da suka fito suka nuna wa ainihin jami'an tsaron nan wasu gurare ake shiga da su kafin aka yi ƙarshen wannan. To saboda haka me zai hana ainihin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Zamfara da sauran hukumomin tsaron nan a zazzauna ko na ƙaramar hukuma da irin waɗannan mutane a tambaye su, su za su yi bayani sun san duk inda mutanen nan suke kuma a shirye suke su bada rayuwarsu a je da su tare da an tsaron nan. Ai musu jagoranci in har ba su sani ba, a ba su bayanan da ba su sani ba, ai nufin su je inda mutanen nan suke ai maganin su. Amma in dai za a zo ana raragarki sai bayan an kashe mutane sannan su taho bisa ƴan ta'addan nan sun kashe na kashewa sun dauki daukewa sun tafi, to babu ranar da za a samu ai nufin wa taho bakin zaran wannan matsala.
Mambala Muhammad, mun gode kwarai, watakila sai wani lokaci mun sake samun damar zantawa da kai.
To Malam Nasiru, ni ma na gode, Allah ya saka da alheri, kuma ina fatar wannan kira zai kai ga ainihin kunnuwan waɗanda aka yi shi domin su. Assalamu alaikum.
Bayan da muka fara gabatar muku da wannan shiri, mun ji wata hira da muryar Amurka ta yi da gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yara Abubakar, wanda ya bayyana cewa yanzu haka za a dauki matasan kungiyar civilian JTF kusan 8,500 da za a horar da su, tare kuma da biyan su allowance naira 10,015 a kowane wata domin su taimakawa jami'an tsaro a jihar. Haka kuma ya alƙawarin ba da tukuncin naira miliyan 1 ga duk wanda ya sanadin da aka kama wani da ke dauke da bindigar AK-47 a jihar. Wanda daga baya kuma muka samu labarin gwamnatin jihar Zamfara na shirin bayar wani direba ladan naira miliyan 2 saboda ya bi takan wasu masu da kyar bindigar AK-47 su. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji ƙarin bayani daga bakin gwamnatin jihar ta Zamfara. Yanzu a madadin Nasiru Adam Elhikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da lasai biyu mu shirin mu na safiyar ranar Litinin domin sauraron ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Kamarun Enbo. An da taroto mana cewar hukuman tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun sako wata yar jarida ta kasar mai suna Mimi Mepo bayan ta kwashe awowi 72 a hannunsu. Tana gargami a gidan yarin Binicin Kayar kasar Duwala. Gwamnatin kasar dai ta camke ta ne domin ta yayata waɗansu labarai waɗanda ba su da tushe walantana makama, in ji majiyoyin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Emergence an da ita kuma ta yayata mana cewar rikicin da yake cike cinyewa a bangaren ƴan awaren kasar jamhuriyar Kamaru, maharan sun halaka komandan rundunar sojojin garin Amba bayan sun kwashe agogo suna dauki ba dadi da jami'an tsaron kasar. Sai kuma jaridar Luju ita kuma ta shaida mana cewar jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna neman waɗansu ƴan jaridun kasar guda biyu, akwai Biam Tong da kuma Joseph Olinga. Sai jaridar L'Economy ta kasar Kamaru cewa ta yi matasan kasar suna bukatan gwamnatin kasar da ta yi kokari ta tallafa musu, musamman ma domin inganta harkokin kasuwancinsu domin suna bukatan bude kananan masana'antu a fadin kasar. Sai jaridar Mutation an da ita ma ta bayyana mana cewar tunda kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar Kamaru ta rantsar da shugaba Biya ranar 6 ga watan 11/2018 din nan shugaban yake kokarin canza akalin mulkin kasar. Sai jaridar The Voice ita kuma cewa ta yi kungiyoyin lauyoyin kasar jamhuriyar Kamaru musamman na bangaren ƴan awaren kasa sun fara furta cewar da su gudanar da wani zanga-zanga domin a sako musu ƴan uwansu da gwamnatin kasar ta garkame su a birnin Yaounde yau shekaru 2 kenan da suka gabata. Sai kuma jaridar The Guardian Sports ita kuma ta labarta mana cewar iyayen ɗaliban da aka yi garkuwa da su a garin Baminda sun miƙa wa gwamnatin kasar godiya ta musamman domin kokari da ta yi wajen dawo musu da ƴaƴansu. Za mu kammala sharhin shirin jaridun namu ne da jaridar Cameroon Tribune anda tagulma ta mana cewar tawagar hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka sun isa birnin Limbe da Boya domin ganin anda za a yi na gudanar da gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda kasar Cameroon za ta karba a shekara 2019 amma matsalan tsaro yana nema ya kawo cikas ga kasar ta jamhuriyar Cameroon Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai ka dan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro ku kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malamin madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da cece kuce da jam'iyyar adawa ta PDP take yi lokacin da aka binciki dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a lokacin da ya dawo daga kasar Dubai. To wannan bincike da jami'an tsaron Najeriya suka yi wannan abu ne mai kyau. Domin shugabannin nan masu cewa eh sun yi mulkin Najeriya da ƙarfi to wata abar barazana ce ga al'ummar kasa ya kamata duk lokacin da suka fito waje za su dawo to a yi musu kyakkyawan bincike domin shine zai zama alheri ga al'ummar Najeriya.
Mai magana sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga jam'iyyar PDP ta jihar Yobe ya kamata mu fito ɗanmu da ƙwarƙwata. Mu yaƙi gwamnatin jihar Yobe saboda shekara 20 ana mulkanmu. Babu ci gaba, talakawan jihar Yobe babu canji. Ina jan hankali da 'yan takarkaranmu wanda suka fito matakin ɗan majalisar tarayya, ɗan majalisar jiha, ɗan majalisar dattijai. Mu fito mu kara musu ƙoriyo talakawa.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Shayi na garin Garbace da kamar kuma ta bali ja tarafa tarayyar Najeriya. Hakika samun tsawar Boko Haram ko ince samun sabbin har-hare na Boko Haram a yankin Arewa maso gabar abu ne mai tada hankali. Kuma ganin cewa sabuwar shekara ta kusa ta kama wannan lokaci ne na yawan safara da zirga-zirga na al'umma yana da kyau a ce hukumomin tsaro su tashi tsaye kuma ganin cewa yanda aka canza wannan jami'in tsaro mai kula da yaki da Boko Haram muna fatan wannan canji zai sa a samu nasara da gano inda maɓoyarsu yake domin a lalata a kuma kawo ƙarshen shi baki ɗaya.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Jamba Barau Fatakun da Lukabuwar Kasuwa a garin Fatakun. A yau ina so na yi kira da jan hankali zuwa ga masu kuɗinmu su zama masu taimakawa marayu saboda irin halin da marayu suke ciki a wannan lokaci akwai abin tausayawa.
To madala da wannan kuma ka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice.
Masana sun ce soke babban taro tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa na ba zato ba tsammani na nufin tattaunawar wargaza shirin makaman nukiliya tsakanin Washington da Pyongyang ya gamu da cikas. A makon da ya gabata ne aka shirya ganawa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da Kim Yong-chol mataimakin shugaban kwamitin zartarwa na kasar Koriya ta Arewa a birnin New York. Sai dai ana dab da fara taron ne aka soke shi ba zato ba tsammani. Adadin yawan aikata laifukan rikima a nan Amurka ya haura kashi 17 a cikin 100 a bara, adadi mafi girma tun shekarar 2001 lokacin da aka kai harin ta'addanci a ranar 11 ga watan Satumba, lamarin da ya sanadiyan kai hare-hare akan Amurkawa musulmi da 'yan asalin kasashen Larabawa. Hukumomin tsaron Amurka sun ce an samu labarin aikata laifukan kyama 775 a shekarar 2017 wanda ke nuna an samu karuwa akan abin da ya faru a shekarar 2016 inda aka aikata laifukan kyama 6,121 kuma an samu karuwa a shekaru uku jere a cewar hukumar FBI a cikin wani rahoto da ta fitar a jiya Talata.
To madalla a gaishe ka masu sauraro da nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kar a manta za ku ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri ta gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Darth Smith. Ni Sarfil Hashin Gumel lake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.